daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda yau ma 26 ga watan Yuni na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan tasirin demokuraɗiyya. Shin wai me masana suke cewa a kai?
Mutane suna iya tsayawa takara, akwai 'yancin faɗin albarkacin baki fiye da dacin lokacin soja, suna iya fitowa fili su faɗi abin da suke so.
To kaji Hafiz, 'yan ƙasa kuma sun ce
dan a yadda na taso ban da wayo ana bani labarin irin yadda aka yi mulki a baya, su baka da damar da zaka iya fita ma ka yawo a gari, gashi yanzu mun samu dama da zaka fita ka je ka nemi abincin ka dawo gida ba tare da wata damuwa ba.
Cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne akan tasirin demokuraɗiyya a Najeriya.
Shi yasa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tuntuɓi jama'a da ma masana siyasa domin jin yanayin da Najeriya ke ciki bayan shekaru 20 akan tsarin mulki na demokuraɗiyya. Muna kuma tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce shekaru 20 da komawa turbar demokuraɗiyya a Najeriya, kuna ganin ƙuri'unku suna tasiri wurin zaben shugabanni? Ga kuma amsa.
Hafiz, amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga wurin Khadija Bawura El-Nafati, inda ta ce VOA Hausa eh sun yi tasiri sosai idan muka yi la'akari da ci gaba da ƙasar mu ta samu tun komawan tsarin mulkin na demokuraɗiyya.
To shi kuma Umar Adamu Katagun ya ce hakika an samu nasarori masu yawa tsawon shekaru 20 da komawar Najeriya ga tafarkin demokuraɗiyya, sai dai gaskiya har yanzu akwai sauran rina a kaba la'akari da yadda aka yi zaben wasu jahohin ƙasar tamu.
To shi kuma Abdul Muɗallib Mande Magari ya ce wa yayi amsa ne ashe na haɗin gwiwa da Nasiru Shehu Yunusari, inda suka ce gaskiya can a baya ba sa tasiri amma yanzu kam sun fara.
To kinga wato mutane sun fara
ganin sun fara gane muhimmancin zuwa jefa ƙuri'un nan,
jefa ƙuri'un sannan kuma da tasirin yanda ake ganin canji.
Kuma ina ganin kaman wannan zaben ne wanda masu jefa ƙuri'un suka fito da yawa, ko kamar hukumar ta INEC ta ce
amma kuma alƙaliman da aka nuna zaben shekarar 2015 kamar an fi yawan jefa ƙuri'a, wannan kuma saboda ko da aka gabatar da kadri da din wannan kara an dan sake
meyuwa
shi sa aka samu rage. To sai amsar Isiyaku Hamza Gogori Kano ya ce hakika za mu iya cewa suna tasiri ta wajen zabar waɗanda muke so.
To Yahaya Umar Yahaya Dugge, Allah sa na faɗi sunanka daidai malam Umar, ya ce yau da gobe eh tabbas ƙuri'un mu sun yi tasiri a zaɓe na 2015 da 2019 saboda an ba mu abin da muka zaɓa, saboda haka muna fatan hakan zai ɗore a Najeriya. To Allah ya sa.
To amin. Sai amsar Hannatu Maman Sultan Tudun Wada ta ce suna amfani sosai amma yanzu sayan ƙuri'a na neman kawo cikas. To kin ga wani batu da yake ta ija hankali sosai musamman a zaben da aka yi na 2019 nan,
ƙwarai
siyan ƙuri'a.
To ina fatan dai jama'a dai sun san cewa dai ƙuri'an su 'yancin su,
ƙwarai da gaske.
To sai kuma Jibril J Boy, malam Jibril ne, ina so in san ɗayan sunan naka, inda ya ce yau da gobe a gaskiya babu wani ci gaba da aka samu a cikin shekara 20 na demokradiya duba da yadda ɗan Najeriya ke cikin kuncin rayuwa.
To haka ne mutane sukan faɗi haka to amma kin san da yake muna magana ne akan irin cigaban da aka samu ta fuskar demokradiya. To
amsa ta ƙarshe Hafiz ko zaka karanto mana na ƙarshe?
To shikenan ga amsar Adamu Aliyu Tela Gurum daga jihar Plateau ya ce gaskiya ni ina yi wa wannan batu kallo da ido biyu. Na farko za mu iya cewa ƙuri'unmu sun yi tasiri a zaɓukanmu na 2019 amma za mu iya cewa a wasu jihohin mun ga tasirinsu amma a wasu jihohin sam ba su ga wai tasirin waɗannan ƙuri'un ba.
To shi kuma ra'ayin shi kenan. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda domin jin tattaunawar da ta yi da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe.
Jama'a barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na yau da gobe. A yau ina tare da matasa mutum uku da ke nan babban birnin tarayya Abuja da za mu tattauna da su yadda suke ganin demokradiyya a Najeriya shekaru 20 din nan ba kakkaftawa. Menene ma'anan demokradiyya a gare su, menene amfane su, kuma sannan me suke hange gaba. Ina tare da matasa mutum uku, Jafar Wada mai sai da jarida, daga Dafi Yusuf Ahmad shi ma mai sai da jarida, da Jamilu Ahmad mai sai da katin waya, dukansu a nan babban birnin tarayya Abuja. Bari mu fara da kai Jafar Ahmad.
Ina so na yi bayani akan abin da ake nufi demokradiyya. Demokradiyya da ita ce kamar tun ya samu dama da zai iya yin wasu harkoki nashi ba tare da an takura mai ba ko kuma an dakatar da shi. Wanda a halin yanzu ga demokradiyya ta sa mutum zai iya barin ƙasar shi ko kuma jihar shi ya je jihar wasu ya nemi arzikinsa ya dawo ainihin jihasa. To wannan shine abin da zamu iya cewa demokradiyya muna amfanuwa da ita. Mun samu ci gaba na bangaren demokradiyya. Zaka ga makarantu ko a ina zaka iya samun makarantu kuma ana koyarwa daidai gwargwado yadda ya kamata.
To bari in je wajen dan uwan.
Yanzu ina son dan yi wani dan bayani akan abin da ake nufi demokradiyya. To kamar dai ba ma sai nayi wani dogon jawabi ba, kamar in na brother na ya fada dan uwa na kenan. Duk abin da ya fada yana daidai da wani zan fada.
Yau to kai.
Sunana Jamilu Ahmed, ni na fito daga Sokoto State a Nigeria. So sana'a na ina nan a ran Abuja ne, ina sayar da katin waya.
To bari in ji daga gare ka, me zaka ce ka amfana da demokradiyya? Yanzu dai an shekara 20 ana yin ta a Nigeria.
Gaskiya na amfana da demokradiyya sosai dan a yadda na taso ban da wayo ana bani labarin irin yadda aka yi mulki a baya. So baka da damar da zaka iya fita ma kai yawo a gari. Gashi yanzu mun samu dama da zaka fita ka je ka nemi abincin ka dawo gida ba tare da wata damuwa ba. So gaskiya mun amfana da demokradiyya sosai. Ga makarantu ga sunan sun yalwanta ana koyarwa gurgudu. So gaskiya na amfana da demokradiyya. Yanzu kamar na Abuja ba wani abin da ke zuwa takura ma mai business din mu koma gida lafiya. So gaskiya mun amfana da demokradiyya. Yanzu kai to kafafan labarai ka je kana ta magana akan harkar gwamnati kana suka shugabanni dan su gyara ba wani wanda zai zo ya takura ma balantana har ya je gida ya same ka. Kinga ko a baya ba zai iya wa ka zo har kana magana akan shugabanni ba. So yanzu zaka zo kai maganganu kamar suka dan dai a gyara din kuma suna ji amma ba wanda zai zo ya tunkare ka da wata magana. Cikin ga duddai da makwaradina ai a baya ne baka isa kai to ka irin wannan maganganun ba. So gaskiya mun amfana da makwaradiyya sosai.
Bari zo wurin ka Jafar, kai karatu?
Eh ni gaskiya ina nayi karatu kuma a halin yanzu ma dai ina kan ci gaba da karatu na
wanda anan Abuja kenan.
Anan Abuja ina yin part-time program a Federal College Zuba wanda a gaskiya demokradiyya ta ba mu dama da zamu nemi abincin mu kuma mu nemi wani abu da zamu iya daukan nauyin karatun mu da kuma sauran tallafa ƴan uwa da abokan arziki wanda a da na kama ba a bar shi ma ya fita ya nema balantana ya taimaka ma ba. Wanda yanzu kuwa kowa laka samu cewar yana da damar da zai fita ya nema kuma ya taimaka wani ma a makarantu. Gashi nan kowanne ana ba shi damar muddin ka shiga makaranta za a baka damar ka karkare karatunka kuma a baka takardarka ka iya koma jahanka ko kuma duk inda ma ka samu dama aka iya samun aikin ba tare da an takura ma ba. To mu wannan demokradiyya gaskiya yadda muka taso muka gani mun yi marhaba kuma mun ji dadin kasancewar samar demokradiya da bamu zo a cikin wancan hali na baya ba bamu zo a cikin wancan hali na baya ba yanzu dole mai ainihin godiya akan samar da demokradiya wannan shine abin da zan iya
to wannan karatu da kake yin nan kai kake biya ma kanka
gaskiya ni nake biya ma kaina a wannan sana'a ta na jarida a ciki nake samun abin da nake tallafawa wajen biyan kudin makaranta wajen duka dai abin da ya kamata duka ni nake yi kuma ni na nemi admission da kaina naje na registration da komai har a kawo yanzu na 300 level wanda insha Allah na kokarin gama shekara mai zuwa
to Jamilu barin ji daga gare ka kai kuma kai karatu kuwa
a gaskiya bai makaranta ba amma har gobe ina da burin zan shiga makaranta kuma na ci gaba da inda na tsaya insha Allah
kai primary
gaskiya ban yi ba
a to da yanzu a shekarunka 26 yaushe har ka je makaranta
eh sosai ina da wannan burin insha Allah
zaka shiga kaman yaki da jahilci kenan
shiga ba ma yaki da jahilci ba ainihin makaranta nake so na shiga
zaka irin na wani dattijo da yaje aji da yana shekaru 70
in Allah ya da ko ina shekara 70 ne ko sai na shiga makaranta inda ina raye kuma sai na karkare gurgurun hali
to ya wannan sana'ar taka ta sai da kati take
to wannan sana'ar ta ko da ita nake taimaka ma iyali na har na taimaka ma iyaye na da sauran ma ƴan uwa gaba daya kuma alhamdulillah gaskiya da ita nake rike dukkan ƴan uwa na da suka shafe wanda tantance in tallafa musu alhamdulillah
to gaddafi kai kai makaranta
eh na yi makaranta
primary ko secondary
eh na gama DJS 3 tun daga nan ne kuma Allah bai bani iko na ci gaba na karasa makaranta na ba
to me yasa baka bi sawun Jafar ba
ni ma dai har yanzu ina da burin in ci gaba da makaranta in Allah da indai Allah ya hore mun ko yau ko gobe ko jibi duk lokacin da Allah ya kawo lokaci ina son in ci gaba da makaranta na dan ban cire abin arena ba insha Allah ina son in ci gaba
to menene ma'anar demokradiya a gare ka to a yanzu kai
gaskiya ni ma naji dadin demokradiya dan ina iyayenmu suke ba mu labarin wahalan da suka sha baya da kakanninmu da sauransu da wanda muka taso muka same su suke ba mu wahala ba za ka samu wani a wancan lokacin mulkin na da ba za ka kafin zuwan demokradiya ba za ka samu lokacin da za ka fita ka je ka nema halak naka ba ko ya ka fita ba ma za ka samu daman da za ka yi wani magana wanne za ka faɗi yancin kanka ba gaskiya amma yanzu zuwan demokradiya mun ji daɗi mutum yana faɗan abin da ya ga dama a kan shugabanni da ma sauran ba shugabanni ba zai faɗi abin da yake ransa kuma ba abin da za a fitowa masa gaskiya.
Badan ji daga gare ka Jafar ya kake ganin kamun luddayen shugabanninmu a wannan kasa yanzu wanda za a ce su ne ya kamata masu daukan nauyin al'umma
gaskiya shugabanninmu suna iya bakin kokarinsu wajen ganin cewa kasa ta zauna lafiya kuma kowanne dan kasa yana na'am kuma yana jin dadin yadda mulkin kasa yake tafiya shigo wannan gwamnati a zahirin can gaskiya wanda ake fadin cewa akwai wahala akwai wane ne mun sani cewa indai kana motsawa kana da dan abun yi to sai dai abin da ya kasance san zuciya ya sa kai suka akan shugabanninmu amma shugabanninmu gabai daya na daya ba a takura ma ba duk inda kake ba a takura ma da neman kudin ka ba ko me kake an ban masu yankan farce masu yawo sun yi yankan farcen su kuma da shi suke tallafa ƴan uwa da abokan arziki to wanda idan shugabannin nan misali babu adalci a zakatansu za su iya dakatar da duk wannan yawace-yawace saboda su ne da kasa ta su ce to amma me sun sani cewa akwai talakawansu a baya ba yadda za a yi gwamnati ta ce kowa dan kasa ita za ta dau nauyin ko ta ce dole sai na ciyar da shi a'a amma ta baka damar ka je in ma me za ka yi kai ka dai tsira da mutuncinka to ne shine nake ganin cewa wannan kasa shugabannin nan gaskiya suna kan kokari na kan cewa su ga sun saita kasa kasar mu ta Najeriya ita ma ta zamo wata kasa a cikin kasashe masu ci gaba da ganin cewa bata kasance koma baya wajen ci gaba na al'ummar ta da kuma tattalin arzikin kasar ta ba abinda take kokari kenan
Jamilu kai da da abinda Jafar ya faɗa a game da adalcin shugabanni
eh gaskiya ba za a ce an taru gaba ɗaya an zama ɗaya ba wasansu daga cikinsu suna iya bakin kokarinsu amma wasansu kuma daga su sai iyalansu kawai suka sani su hayo waje dai abin da za mu faɗa su ƙara dantse su haɗa kansu ta wajen a samar da zaman lafiya kamar in an duba zuwan wannan gwamnatin a gaskiya an samu sauki amma ta wani ɓangaren kamar aka duba arewa maso gabas
so kinga an samu sauki kamar yanzu a koma wannan sashi na Zamfara zuwa Sokoto Kaduna da sauransu so abubuwan sai yazo ya tashi so in an duba dai har waje dai da saura so abin da muke addu'a gare su shine su ƙara daga dantsi kamar yanzu gwamnatin Zamfara da zai sabo gaskiya yana iya kokarin bakin kokarin sa so abin da muke ta mai addu'a shine Allah ya taimake shi dai ya dora aka inda tsaya gaskiya a ci gaba da kokari kamar mu yanzu kamar bangaren mu na Sokoto gaskiya abubuwan suna zo mana sosai so abin da muke ta addu'a dai shine su datsa su hada kai su riga dantsi da shi shugaban kasa ya tallafa ta wajen harkar sojoji mun muna da buƙatar gaskiya abin yana zuwa gare mu sosai
wato akwai ci gaba kenan
akwai ci gaba sosai gaskiya musamman ma zuwan wannan sabon gwamnati na Zamfara gaskiya an samu ci gaba sosai gaskiya muna mashi addu'a
to Gaddafi me zaka ce ne ci gaban da zaka ce ya kamata a samu ko kuma an samu a ƙasa a ganin ka
ci gaba da aka samu a ƙasa gaskiya an samu ci gaba kala-kala musamman ma ta bangaren tsaro gaskiya an samu ci gaba daban-daban ba ma ta bangaren tsaro kadai ba ta bangaren sauran harkoki ma dai na rayuwa gaba ɗaya an samu tsaro da wani kashe-kashe da satai shanu da waye da waye an samu tsaro gaskiya a ƙasar nan saboda sojoji suna tabukawa bakin iya kokarin su gaskiya ana yaƙi da 'yan ta'adda sosai ana kama su ana kashe su dai ana dai yi musu hukunci wanda ya dace da su ana musu gaba ɗaya an samu ci gaba ta bangaren tsaro sosai gaskiya
to kana ganin shugabanni in aka ce a kwatanta shugabanni masu adalci irin shugabannin Najeriya zaka ce suna da adalci
eh gaskiya kamar ina wannan ya jawabi ba duka ne aka taru aka zama daya ba akwai masu adalcin daga cikin su gaskiya wasu kuma ba su da adalci daga su sai dangin su suka sani wasu ma ba ma su san da dangin nasu ba sun ture su gefe daya daga su sai iyalin su kawai suka sani sai iyalin sun dauki ayyan su can sun kai wasu kasashe daban suna karatu suna jin dadin su su kuma suna gida tare da family nasu iyalin su suna jin dadi sun bar talakawa suna cikin wani halin haula'i shine kamar magana da haji
to Jafar barin zo gare ka in misali aka ce kamar yadda kuke cewa akwai alamun adalci ga shugabanni to wani zai yi mamakin me zai sa wani ma ya bar jihar sai zo wata jiha neman abinci
gaskiya ne kamar yadda ya kasance iya adalcin da shugabanni za su yi tunda dai ƙasa ta baka dama tsarin mulki na ƙasa ya baka dama ka bar ƙasarka ko kuma ka bar state naka jiharka ka je wani wajen ka nema to komai adalcin shugabanni a ƙasarka kana da yancin da zaka ga eh ba zaka zauna a ƙasar nan ba saboda duk wanda ya kasance dan Najeriya ne mutumin Kano zai iya frauding da Lagos gidan shi ne zai iya barin Kano ya je Lagos tunda dai demokradiya muke to ba rashin adalcin shugabanni bane zai sa mutum ya bar state nashi ya je wani waje neman arzikin shi neman kudin shi ni ina ganin wannan dama ce da aka bias ka bar kasarka ka je wani wajen ka ga inda ya dace kai a can kai daga je can shi ma wani kasarka kuma yake san yaje wannan ba wai adalci ne babu a can kasar shi ba kawai dama ce da aka ba kowa kai yawo duk inda yake duk a inda kake inda a Najeriya kake ko ina gida ne a tare da kai to shi yasa ni nake ganin shugabannin mu kaman a baya da aka fara cece ku can ko raba kasa da shauransu wasu daga cikin su sun tashi tsaye akan cewa ba a yarda a raba ƙasa ba sakamakon sun riga sun sani cewa ƙasa ɗaya ce
to yanzu sai tattaunawar ta da barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar masanin kundin tsarin mulkin Najeriya tare da mai yin fashin baki Dr. Abubakar Umar Kari malamin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja kuma ƙwararre a harkar zamantakewa ɗan adam ga yanda tattaunawar su ta kasance
ranar 29 ga watan Mayu na wannan shekara ne mulkin demokradiyya a Najeriya ta cika shekaru 20 daidai masu nazari a al'amuran yau da kullun suna cewa demokradiyya mulki ne na mutane domin mutane kuma daga mutane a yau ina tare da ƙwararru guda biyu akwai barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar ƙwararre ne shi a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa waɗanda aka fi sani da constitutional lawyers da masanin kimiyyar siyasa kuma malami a Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari da farko bari in fara da kai Dr. Kari me zaka ce shine nasara yanzu ne a shekaru 20 na demokradiyya a Najeriya nan
ni zan dan bambanta daga sauran masu tunanin cewa wa idan an ce nasara demokradiyya shine roman demokradiyya wato irin ayyukan da gwamnati kuma ta kasa yi na biya bukatun al'umma mu akimiyance a siyasa. Mun yi kinin cewa demokradiyya an gina ta ne akan manya-manyan gishikai guda hudu. Na farko akwai yanci, akwai zaɓe, akwai bin tsarin doka da kuma zaɓe. To duka ɗaya bayan ɗaya an samu manya-manyan nasarori a duka waɗannan fannoni. Alal misali, ita demokradiyya tana tafiya ne da zaɓe, wato a ba wa 'yan ƙasa zaɓin zaɓen makansu abin da suke so, musamman ma zaɓen makansu irin tsari na gwamnati da suke so, da shugabanni da suke so, da manufofin gwamnati da suke so. To a cikin shekaru 20 ɗin nan an yi zaɓe ɗaya bayan ɗaya har guda shida, kuma an sakarwa 'yan Najeriya mara su zaɓi irin mutanen da suke so. Sa'annan a matakai daban-daban na gwamnatin tarayya, gwamnatin jihohi, kananan hukumomi an yi zaɓuɓɓuka, an samu nasara. A wasu lokutan an kayar da gwamnatoci, an kayar da gwamnoni, an kayar da sanatoci. To saboda haka idan aka kwatanta a mizani, sai a ga cewa an samu gagarumin nasara ta wannan fanni na zaɓe. Yawwa, idan kuma aka yi maganar 'yancin taka rawa, wanda shine ɗaya daga cikin manyan ginshiƙan demokuraɗiyya, a nan ɗin ma an samu nasara. Tunda yanzu 'yan Najeriya an saka musu mara su taka rawa cikin harkokin siyasar Najeriya, su kafa jam'iyyu. Muna da jam'iyyu har kusan 90, fiye ma da haka. Sa'annan mutane suna iya tsayawa takara, akwai 'yancin faɗin albarkacin baki fiye da dacen lokacin soja. Suna iya fitowa fili su faɗi abin da suke so. Sa'annan akwai abubuwa da dama da za a ba da misali duka waɗanda suke nuna cewa da gaske 'yan Najeriya suna da 'yancin su taka rawa. Sa'annan kuma idan aka yi maganar bin tsarin doka daga 1999 zuwa yanzu, Najeriya tana amfani da tsarin mulki. Tsarin mulkin nan shi ya fayyace ayyuka a matakai daban-daban na gwamnati da kuma jami'an gwamnati da kuma shari'a. Sa'annan kuma shi kanci tsarin mulkin an tsara shi ta yadda daga lokaci zuwa lokaci idan akwai dama za a riƙe masa gyara, ana masa kwaskwalima, kuma hakan yana faruwa. To saboda haka idan dai muka yi amfani, muka duba batun a kimiyyance, sai muga cewa an samu manyan nasarori. Ba wai ina nufin cewa ba a samu matsaloli ba ne, a'a, an samu matsaloli da dama. Kusan ma za a iya cewa 'yan Najeriya sun yi fatan cewa za mu wuce matakin da muke fiye da na yanzu. To amma kuma idan an sa a faifai, gaskiya akwai nasarori da aka samu.
To bari zo wajen barista mai nasara Kogo Ibrahim. Shin demokradiyyar Najeriya tana bin tsari yadda ya dace?
Na farko, wato duk tafiya wadda take tun farko an daɗe ana kungagukon baya, aka samu ta miƙe. To na farko sai a yi nuna murna akan wannan miƙewa. Idan kin tuna jamhuriya ta farko, duka shekara 6 ta yi da wata 3 aka kaba da ita. Daga nan aka samu shekara 13 kamar aka zo jamhuriya ta biyu. Jamhuriya ta biyu din nan kuma duka shekara 4 ne ta yi da wata 3 ita ma aka bar da ita. Jamhuriya ta 3 shine aka yi ta ayi gaba ayi baya ayi gaba ayi baya, har zaɓuɓɓuka aka yi tun daga ƙasa har zuwa sama. Na shugaban ƙasa kawai ya rage, aka dakile zaben. Jamhuriya bata tabbata ba, sai dai a rubuce kawai a ce an yi jamhuriya ta 3. To aka zo shi ma aka samu kusan shekara 15, sannan aka zo jamhuriya ta 4. To a ta 4 nan muka samu shekara 20. To kin ga dadewar da aka yi na shekara 20 din nan, shi kan shi na daya ci gaba ne da aka samu. Na biyu kuma sashi na 14 sakin sashi na daya shine bayani na tsarin mulkin Najeriya, cewa demokradiyya ita ce kashin bayan ci gaban al'umma, ita ce tsarin gwamnatin da zamu. To wannan yayi daidai da tsarin da manyan kasashen duniya duka suke bi, dan da yawa suna bin tsari ne na demokradiyya. To shigan mu cikin mun yadda muna demokradiyya har mun da umma shekarun nan, ya sa muka samu abubuwan ci gaba da dama. Na daya dai, kamin demokradiyyar nan, shugabannin mu duk manyan shugabannin mu ba ma a barin su su ziyarci manyan kasashen duniya, saboda mun zama wata ƙasa ce da ake kyama. To saboda haka aka cire wannan hijabi na kyama, manyan shugabannin mu suna zuwa kasashe daban-daban, har ya kai ga lokacin shugaba Olusegun Obasanjo, har aka ce an yafe mana ma duk bashin da ake bin mu. To kin ga wannan ci gaban. To bayan nan kuma an zo an samu wani ci gaba wanda yake gagarumi. Idan kika ɗauka daga cikin shekara 20 ɗin nan, an samu halastattun zababbin shugabanni waɗanda talaka shi ya je jihar Kura'a ya zabe su, zabin talaka ne, zabin mafi rinjayen 'yan Najeriya ne. An samu shugabanni kusan guda biyar. An samu gwamnoni kusan mutum 150. An samu ƴan majalisa a tarihin Najeriya kusan Dubai. An samu ƴan majalisa jiha Dubai. An samu komishinoni dubban mutane. An samu ministoci ɗaruruwan mutane. To kin ga ko a nan wurin ya kasance talakawa ko kuma masu farar hula su ne waɗanda suke a ragamar shugabancin ƙasar nan. Sannan bayan nan kuma an samu haɗin kai da ƙasashen duniya ta yanda yake duka shugabannin nan da suka hau an bude musu ƙofofin ƙasashen duniya sun tafi sun kai ziyara wurare daban-daban an sassanya hannu ta yanda yake kamin a kai fara demokradiyyar nan yanda darajar kuɗin mu ya lalace yanzu an samu saiko kuɗin mu ya samu ƙarin daraja an samu ƙarfi na kayayen da ake siye daga Najeriya waɗanda muke fiddawa domin mu samu kuɗin shiga bayan nan kuma an samu ci gaba sosai ta gine-ginen jami'o'i da aka yi da dama da gine-ginen da aka yi na filayen jiragen sama da gine-ginen da aka yi na hanyoyin jiragen ƙasa da gine-ginen da aka yi na tushoshin jiragen ruwa da ƙarin ƙarfin wutar lantarki da aka samu da ƙarin tattalin arziki ta yanda yake abubuwa da yawa da da ba mu iya ma ko fita da su mu kwabtan ƙasashen mu yanzu ƙasashen duniya na jinkirin dan jira abubuwan da za mu fita daga Najeriya domin su siya. Kin ga arziki ya ƙara inganta, an samu yalwata abubuwa, kuma komai ko ba komai ba ma, ƴancin dan adam na ka fito ka faɗi ka abin nan domin kamin demokradiyyar nan idan kika tuna a baya. Da yawa mutane sun tafi gudun hijira saboda duk idan ka fito ka faɗi wani abu wanda zai soki gwamnati kama ka za a yi. Musamman ƴan kungiyar fafutukan ƴancin demokradiyyar nan da ake kira na dai ko lokacin kusan duka yawan su sun fita sun gudu waje. To saboda haka demokradiyya ta kawo mana ci gaba sosai ta kawo yawan banzuwa arziki na mutane daban-daban da suke rike da mukamai daban-daban sannan kuma ta sanya kasashen duniya sun rungume mu a matsayin shakikin dan uwa maimakon abin kyama da da ke gudunmu.
To duk kun yi bayani na ba kowanne al'umma zaɓi da ƴanci shine ginshikin abin da demokradiyya ya kunsa. Dr. Abubakar Kari, baka ganin ƴanci da ake da shi a harkar demokradiyya ce ta kawo mu cikin waɗansu halayen ƙalubale da muke fuskanta a yanzu?
Eto, shi tafarkin demokradiyya daman dole da a samu tintube ana samun miskiloli musamman ma a mu kasashe masu tasowa wanda demokradiyyar sannan a hankali ce za ta kafu. Wato ita demokradiyyar kanta wata al'ada ce, tana bin jiki ne, tana bin jini ne, sannan a hankali take wanzuwa ta shiga cikin tunanin al'umma sa'an nan su rika nuna ta a fili bisa abubuwan da suke yi. To saboda haka idan an samu miskiloli ba wani abu mamaki, har inda ma demokradiyya ta kafu ta yi kwari akan samu matsaloli daga lokaci zuwa lokaci. Kuma daman halayyar dan adam ne, wani lokaci sai amfani da ƴancin da yake da shi ya matsa wani ko ya ci mutunci wani ko kuma ya shiga hurumin wani. To amma duk da haka ni ina ganin cewa alkhairin da demokradiyya ta kawo game da ƴanci a zahiri yake kuma ya ninnin karshen alkhairinsa.
To barin dawo ga barista. Yanzu kaga an yi shekara hudu na mulkin shugaba Muhammadu Buhari. Yanzu ne ya shiga zance zamani na mulkinsa na biyu. Alal misali yanzu in wani abu ya sa muka ce bari mu shiga zuciyar yanzu shugaba Buhari, kana ganin me za ka ce yake yawo a doron zuciyarsa yanzu a yadda zai iya bi ya shawo kan kalubalen da muke da su kama daga tsaro da tattalin arzikin ƙasa?
To Hafiz, ina ga tambayan dai da za mu masu sauraron
mu kenan. Wani makon kenan.
Wani sati in Allah ya yarda.
To shi kenan. To na ga kamar kina da rabuwa wasu sakonni a hannunki.
Eh, kaga akwai wani sako na Shehu Adamu Rijau inda ya ce amsar wannan tambaya kai tsaye shine kuma a'a, domin dai mun ga tsarin ƙuri'un talakawa a wasu jihohi inda aka kayar da jam'iyya mai mulki, a yayin da kuma a wasu jihohin an yi amfani da ƙarfin mulki wajen hana ƙuri'un talakawan yin tasiri. Ina ga dai magana inconclusive
ce, sai da yawa mutane da yawa sun ce ba su gane wannan inconclusive din ba.
To masu sauraro, insha Allah sai mun dawo muku wani sati a madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa, muke sallama da ku.